والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبودك يا دائما وأبدا استبتك الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤونا مليسي نا الصبر تقص قوتا رمضان shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inda kuma shine biyar ga watan bakwai a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ayyukan mu na alheri a wannan wata, kuma ya gafarta mana marasa kyau. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma. Jiya darasin da muka tsaya mun gama abinda Malam Abdulrahman Sa'idi ya ambata mana na fassarar fadin Allah madaukaki, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayb. Abinda zamu tashi akan sa yau shine fadin Allah madaukaki, Allahu waliyul ladina amanu. Amma kamar yadda na ambata mana, akwai ɗan darussa da kuma fa'idoji waɗanda na ga suna da amfani dangane da ita waccan aya da muka gama karantawa ɗin ta la ikraha fid din, wanda na ambata mana cewa insha Allah za mu ɗanbe sannan sai mu zo mu karanta wannan ɗin insha Allah. Daga cikin fa'idojin da malamai suka ambata dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayb, babu tilasti a addini, ma'ana a tilastawa mutum ya shiga addini. Mun yi magana akan addinin kuma abinda ake nufi na lafazin din. Daga cikin fa'idojin shine la yukrahu ahadun ala ad-din, ba a tilastawa wani akan lalle ya shiga musulunci. Li wuduhi ar-rusd min al-ghayb, saboda kasancewar shari'a a bayyane take ƙuru-ƙuru daga wato abin da yake ɓata. Wannan mun yi karanta shi daga littafin Malam Ajiya, cewa kasancewar gaskiyar da shari'ar a bayyane take ƙuru-ƙuru, ɓatan ma a bayyane take ƙuru-ƙuru, to ba buƙatar a ce an tilasta ma wani sai ya karɓi shari'a. Wannan kuma daman aya kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta, kamar yadda a suratun Yunus ya ambaci walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, ma'ana da ubangijinka ya so da ya ga dama da dukkan mutanen duniya sun zama mu'minai, shi yasa har yace afa anta, shin kai tukrihu an-nasa zaka tilasta mutane ne hatta yakunu mu'minin har su zama muminai. Gona ya nuna mana aikin annabawa ashe ba tilastawa mutane ne su karbi addini ba, ko an yi yaƙi, babu wani yaƙi wanda manufarsa shine a tilastawa mutane. Daga cikin manya-manyan manufofin yaƙi tsakanin musulmi da kafirai shine takurawar da kafirai suke wa mabiyansu akan su bautar da su ko su bautar da shugabanninsu, ma'ana su riƙa bauta wa shugabanninsu ko kuma a sa musu wani tsari na bauta wanda su shugabannin ne suke samun fa'idarsa a duniyance. Musulunci ya zo ya hana wannan abu, a bar kowa da 'yancin tunaninsa, a ba shi dama a baje abu a faifai, kowa ya duba ya ga wanne ne gaskiya ya ɗauka. Yana cikin manya-manyan manufofi a dakatar da tsanantawa mutane a hana su bin gaskiya, domin gaskiyar nan guda ɗaya ce, ita ce abinda manzannin Allah suka zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala. A kowane zamani addinin manzan wannan zamanin shi ne gaskiya, duk addinin da ba shi ba to ɓata ne. Don haka addinin zamanin yanzu daga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne addinin musulunci. Duk wani mai rayuwa a bayan ƙasa wajibinsa ya yi addinin musulunci, wajibinsa, wajibi tsakaninsa da Allah. matsakanin mu da shi bayani ne shi yasa kun ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yace qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay dan ya nuna abin da ya rige kawai shine su masu wa'azin su ci gaba da wannan aikin fito da abin kuru-kuru dan ya bayyana amma maganar rikicewa tsakanin gaskiya da ƙarya babu shi sai dai idan ba a bincike ba kaga wannan ya rige a shekenan masu wa'azi masu ilmantarwa aikin su kuma shine su ƙara fito da abu ba wai hujjojin ne suke a ajiye haka kawai duk kafircin kafiri duk iliminsa duk jahilcinsa sai ya gane su ba a'a suna nan in an bincika wanda kaga bai gansu ba to bai bincika ba ashe in za a baje abin kowa ya bincike ya gano to za a ga gaskiyar nan ba za ta buya a ce ta rikice daga bata ba abin da yake nufi kenan abu na biyu laysa hunaka illa rushdun aw ghay abu biyu ne kawai ko shiriya ko bata ba wani abu a tsakani idan mutum shiryayye ne shiryayye ne in ba shiryayye bane to batacce ne babu wata gada a tsakiya ba manzila bane manzilace ne ko tsakanin bata da gaskiya ai da shiriya yadda za a iya cakudawa a ce shiryowa da bata sunan wani tsari ne na uku wanda ba shiryowa bane ba bata ba a ce an gwama babu wannan ko dai mutum shiryayye ne shi ko batacce sai dai kuma gwargwadon kowane abu da ake magana a kai ko su yaƙi in shiriya tana nufin musulunci kuma nan dama abin da ake nufi kenan to za a samu musulmi ko da ayyukansa tsakaninsa da wani ɗan uwansa ba iri ɗaya ba ne wani musulmin ya fi wani musulmin wani muminin ya fi wani muminin wannan tafazulin ana samunsa ne jinsan a cikin musulunci amma in dai mutum ba musulmi ba ne to ba shiryayye ba ne babu shiriya in ba a musulunci ba wannan ba ana faɗa ne don son kai ba saboda wannan addinin shine addinin mahalicci mahalicin da ya halicci kowa da kowa ya halicci dukkan annabawa duk mai bin wani addini na wani annabi da ya gabata musamman ko bayahudi mai bin ko mai da'awar bin annabi Musa alaihi salatu wassalam ko ba nasare kirista mai da'awar bin annabi Isa alaihi salatu wassalam to ya san mahalicin annabi Musa mahalicin annabi Isa wanda ya aiko annabi Musa wanda ya aiko annabi Isa to shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sakon da ya aiko na karshe tilas a karbe shi dole a ajana annabi Musa a ajana annabi Isa domin dukkanin su daga Allah suke kuma ga sako na karshe daga Allah din shine a hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai yadda ba ya je bincika littafansa ya kuma bincika wannan littafin da aka saukar zai ga maganganun da Allah ya yi akan waɗannan littafan ya ga cewa ba haka kawai wani ta tatsuniya ba ce don haka inda za a yi bincike to addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibu littibai tilas mutum ya bi shi to amma ba ta bangaren ƙarfi ba ta bangaren gamsuwa abu na biyu ba na faɗi na biyu ko yawa kamar yadda a ƙarshen wancan na biyun ne cewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ke cewa famaza ba'dal haqqi illa dhalal don haka abu biyu ne kawai ko bata ne ko shiriya ma'ana famaza ba'dal haqqi tunda Allah ya ce illa dhalal ashe ba wani abu da uku ba da maka ce famaza ba'dal haqqi bayan gaskiya to sai me tunda an ce sai bata to ba kuma wani abu in ba batan ba wanda ba gaskiyar ba don haka gaskiya ne ko bata duk mutumin da bai bi gaskiya ba to akan bata yake duk mutumin kuma da yake kan bata to ba akan gaskiya yake ba sannan abu na uku la yatimmu al-ikhlasu lillahi illa bi nafi jami'i ash-shirk ba zai yi ba mutum ya zama mai ikhlasi ga Allah sai ya kore dukkanin shirka duk abin da yake shirka ne to kai watsi da shi ba kai ba shirka sannan zaka zama mukhlisi kun ga cewa yi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka sai a lokacin aka ce faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa duk mutumin da yayi watsi da dagutu ya kama Allah yayi imani da Allah to a lokacin ya kama igiya amintacciya wadda ba ta tsinkewa anan ne kawai mutum zai samu ikhlasi yadda ya kamata dangane da ita wannan aya abin da ya shafi fiqhu mas'alar ana tilasta mutum ya musulunta ko ba a tilastawa da maganganun malamai na fara gaya mana wannan jiya wasu malamai suna cewa wannan aya لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سنة سوى أن شافه هكونتنتا ميما أن شافه هكونتنتا سوى ينزو باتا إيكي ودى تكي إيكي سيني آيوين دا سكبو نسوى آيكي ودى نبسي إيماني وسمع لما حكس كتي وسمع لما حكس كتي wannan aya tana magana ne bi khususi ahlul kitab ahlul kitab ake magana akan su yahudu da nasara da majusawa kamar yadda yazo a wani nassin kamar yadda muka ambata jiya duk wadanda ba wannan ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da yahudawa aya majusawa sunnu bihim sunnati ahlul kitab ku yi sunnate ku ma'ana wajen mu'amala da su ku dauki sunnar da kuke yi da ahlul kitabi ma'ana hanyar da kuke bi wajen mu'amala da ahlul kitabi ku yi ta da majusawa to banda wannan duk wata al'umma ba wannan aya bata shiga zancanta ba cewa ba a tilasta su ka'idar ita ce za a aiko manzo manzon nan kuma manzon karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarnin da yake da shi tsakanin da ubangiji ya umarci mutane cewa su ce la ilaha illallah ko a yake su wannan haka yake kamar da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun yarda da la ilaha illallah wannan malamai suka ce banda yahudu da krista mun fahimci wannan su ba da su ake ba su karkashin su ita ce wannan aya la ikraha fid din wadanda ba su ba kuwa su ake turawa a ce to a kira su zuwa ga la ilaha illallah in ba su yarda ba sai a yaki mun fahimci wannan kaulin wasu malaman kenan wasu kuma malaman kuma suka ce a asali wannan ana magana ne dama akan ta yau karfafa waccan magana ta cewa ahlul kitabu ake nufi sun kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Sa'id ibn Jubair ya rawaito daga gare shi yana Abu Dawud ya rawaito shi Nasa'i ya rawaito haka nan Ibn Abi Hatim haka kuma al-Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin sa yana cewa inji Abdullahi ibn Abbas da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina ma'ana kafin musulunci akwai mutanen Madina waɗanda daga bayan da suka yi imani su ake cewa al-Ansar to wasu daga cikin su sun karɓi addinin Yahuda tunda da Yahudawa a garin Madina suna zaune kun san wannan dai mun sha magana akai musamman a darasin sira akwai Yahudawa a Madina to wannan zaman da suka yi tare da mutanen Madina al-Aws wal Khazraj wasu daga cikin su sun karɓi addinin Yahudanci Larabawa ne na asali amma sun zama Yahudawa har yake ambatawa shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa idan mace tana yawan wato samun in ta haihu da ya mutu ana ce mata al-miqlat mace wadda saboda yawan mutuwar ƴaƴanta ba ta da ko ɗaya ta haihu ya mutu ta haihu ya mutu ana ce mata miqlat kamar yadda ake cewa mace mai yawan haihuwar ƴaƴa mata ana ce mata mi'nas mace mai yawan haihuwa ƴaƴa maza kuma ana ce mata midkar midkar mai yawan haihuwa ƴaƴa maza to wadda kuma ta haihu ya mutu ta haihu ya mutu ana ce mata miqlat yawa to yake cewa matar da take yawan haihuwa ƴaƴanta suna mutuwa har ta kance ita ku tayi alwashi in ta samu ƴaƴa biyu to sai alwashin za ta sa ɗaya ya zama bai hude wannan fa kafin musulunci suke faɗin wannan su al-ansar ma'ana kafin su musulunta sai mace ta ce ta alƙawarin ɗaya zai zama bai hude saboda mai a zamanin Yahuda su ne ahlu kitabin akwai littafi a hannunsu kuma akwai ilimi suna karatu to shine sai lokacin da musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina al-ansar suka karɓi musulunci sai iyayen waɗannan yaran da suka zama kristo a Yahudawa sai suka ce ya kamata tunda dai ƴaƴansu ne su tilasta musu su dawo su koma musulunci shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar cewa la ikraha fid din duka dai gumman Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ku kyale su kar a tilasta mutum akan addininsa ma'ana in bai karbi musuluncin ba kar a ce masa tilasta sai ya karba mun gane wannan shi yasa har malaman tafsiri da kuma malaman ma dai fiqhu suke tattauna akan mas'alan nan da za ku ji ana yawan faɗa shin mutanen da suka karbi addinin Yahudanci da Kiristanci bayan an canza shi an jirkita shi za a kira su ahli kitabi ko ba za a kira su ahli kitabi ba? Akwai sako wannan maganganun, wasu mutane suna cewa a zamanin yanzu ba ahli kitabi, saboda suna cewa ai waɗannan ahli kitabin sune waɗanda suke bautawa wani Allah, suna cewa Annabi Isa Allah ne ko dan Allah da makamantansu. Malam Ibn Taymiyyah ma ya tattauna wannan matsala har yake cewa kaulin jumhurin malamai, maganar mafi yawan malamai ita ce duk mutumin da ya karbi addinin mutane ya bi shi akan aqidarsu, to hukuncin su ɗaya da wannan mutane, ba sai mutum ya zama daga cikin jinsin Banu Isra'ila sannan a ce masa yahudancinsa ya halatta ba, ai ma'ana yahudancinsa yahudanci ne da ya cancanta a kira shi ahli kitabi ba. Ba sai mutum ya zama dan Banu Isra'ila sannan ya cancanci in ya zama Kirista a ce masa eh kiristancinsa shine wanda ake nufin waɗanda ake wato ce ma ahli kitabi ba. A'a, mutum za a kira shi ahli kitabi koda Bahaushe ne ya zama Kirista. Mun fahimci wannan? Yawwa, koda Balarabe ne ya zama Kirista ko Balarabe ya zama Yahudi. Suka ce babban dalilin su shine wannan hadisi. Kun ga ai wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da waɗannan ƴaƴan mutanen Madina wanda suka zama Yahudawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce a karbo su a tilasta su dawo musulunci, yace a kyale su. Kun fahimci wannan? Malamai suka kafa hujja da wannan akan haka, kuma da dai wasu dalilan akan wannan matsalar dai mai buƙatar wasu awa ya koma inda malamai suka tattauna akan wannan. Don haka har malam Muhammad Al-Amin Shinkidi na ciro magana sa yana cewa jawabi da za mu bayar akan wannan aya ta la ikraha fid din da matsayin malamai akan ta, yace jawabi na farko yace wa huwa al-asah, shine fi inganci, yace anna hadhihi al-aya fi khususi ahli al-kitab, la ikraha fid din ana zanta ahli al-kitab ne, wal ma'ana yace abinda take nufi annahum qabla nuzuli qitalihim, cewa su ahli al-kitab kafin aya ta sauka akan aiya ya kasu, kuma da Allah ya faɗa cikin abin nan suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinan wala yadinuna dinal haqq ko menene wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun, kan kafin a saukar da wannan aya to la yajuzu ikrahuhum ala ad-din, mun fahimci wannan yace mutlaqan, wa ba'da nuzuli qitalihim, haka nan bayan saukar da wannan aya ta cewa ya halatta a yaƙe su, ita ma la yukrahuna alayhi, ko da an yaƙe su to yaƙin su ba yaƙi ne na a tilasta musu shiga musulunci ba. Ban sani ko kun gane wannan ba? Kun ga shi an bambanta, suna da bambanci da sauran mushrikai. Sauran mushrikai a kansu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mun gane wannan? Idan suka karba shikenan, su ko waɗannan in ba su karba ba to yuqarrawna alal jizya, za a karbi jizya sai a kyale su, in ba su ba kuwa yaki za a yi. Da fatan kun gane bambancin da malamin shi ne abin da ke faɗa, shi la yuqarrawna alayhi idza a'taw al jizyata, in sun ba da jizya an yadin wato wa hum sagirun, suka ba da hannunsu kuma bisa kaskanci, ya zama sun yadda su ne makaskanta. Sai ce wa dalilu ala khususiha li ahli al kitabi حديث ابن عباس شيني حديث عبد الله بن عباس وانا نكاو منا كاجي شيني حجة غا مالمان دا سكا شي وانا آية تاشا في أهل الكتاب وسكما كما لنا أنبتا ياتي غا شي الثاني أنها منسوخة بآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سكا شي وانا آية تاشا في وجه تو أما شي مالم شي كده يشي وانا تفرقون tafi ko kauli ko ra'ayi na farko da muka ambata cewa ta shafi ahli alkitabi ne shine ra'ayin da yace shine mafi inganci. Da fatan mun fahimci abun insha Allah. Don haka ashe ahli alkitabi la yajuzu ikrahuhum ala alislam. Malam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam yana da kitabu al-iman, kun san shi ko? Mun sha dai magana akan sa. Al-Qasim ibn Sallam Abu Ubayd wanda ya rasu 224 yana can baya sosai, yana da littafin kitabul iman karami haka, to yana da wani littafin kuma kitabul amwal. A kitabul amwal ya faɗi wani nassi, yake cewa ya rutu daga Abdullahi dan Zubair ibn Zubair kenan,
yace kataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa mutanen yaman wata takadda ya aika musu ga nassinta yana cewa annahu man aslama min yahudiyyin aw nasrani duk wani ba yahudi ko ba nasari da ya musulunta fa innahu min al-mu'minina to yana cikin mu'mine matsayin su daya da sauran mu'mine lahu ma lahum wa alaihi ma alaihi duk abin da ya shafi alheri na mu'minai za a samu da shi duk abin da ke kan mu'minai na wani abu marar kyau shi ma yana kansa ma'ana duk abin da ya shafe su ya shafe shi abin da ya shafe shi ya shafe su shine ma'anar wannan magana yace wa man kana ala yahudiyyatin wanda ko yake kan yahudanci aw nasraniyatin ko nasranancin sa fa innahu la yuftanu anha wa alayhi aljizyatu to shi kar a fitine shi akan sa amma ya biya jizya kun gane shi ma karin nassi ne akan wancan hadisi din to wannan dai yana cikin dalilan da malamai suka yi magana sai magana da suke tattaunawa ya za a hada tsakanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu da kuma la ikraha fi din masu aiki da hankali su aje nassi da kuma wasu mustashriquna suna makalewa da wannan su ce to ai gashi Allah ya faɗa cikin alqur'ani ya za ku zo ku faɗi wannan maganar Allah ya ce la ikraha fi din dan me za ku zo ku ce in mutun yayi ridda a kashe shi kun san yanzu akwai wani sabon trend da ya fito na yakar musulunci ta bangaren wannan maganar cewa hukuncin ridda a ko ina a daina shi karkashin ka'idar da ake ta yanzu ta bautar dan adam ni na kira shi haka huququl insani ana bawa dan adam girman da har yafi na ubangiji dokar da Allah ya ce ma sai a ce a'a wannan bata dace da zamanin yanzu ba saboda dan adam yafi karfin ai masa haka mun san akwai karkashin wannan ka'ida suna da abin da suke ce ma hurriyatu ta'bir freedom of expression ko wato yancin fadin ra'ayi mutum zai iya bude bakin sa ya zagi Allah a ce ba kotun da zaka kai shi ai masa wani abu ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk a ce ba abin da za a yi masa in aka yi masa wani abu zai iya kaiwa kara a kotu kuma ai hukunci cewa shine ne gaskiya saboda zamanin na yanci ne yancin kuma kowa ya faɗi abin da ya ga dama tare da cewa masu irin wannan ra'ayi a kasashen su shugabannin kasashen da suke matsawa a tabbatar da wannan a sauran kasashen duniya da zaka fito a jarida ka zazzage su sai aka yi ka kotu kuma sai a yi maka hukunci shi ba za a ce wannan freedom of expression ba ne ko ba haka ba amma za a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce musulunci sai a ce a'a kar ku damu to duk wannan yana cikin al-kalib bil mikyalain kamar da Balarabe ke faɗi wato auna abubuwa da abin nan mizani daban-daban ai wannan hukunci daban ai wannan kuma hukunci daban wannan dai yana cikin rashin adalcin da ake karkashin sa a wannan zamani Allah madauki ya fidda mu babu abin da zaka samu wallahi na adalci in ba a karkashin musulunci ba na sha ga muku wannan magana ka je ka bincika rubuce-rubucen malaman yahudawa da malaman nasara da kansu za su gaya maka babu inda suka samu yanci irin zamanin khalifofin da suka gabata babu wata ko babu wata tafiya ko ba wani addini da yake da ake cewa me ake cewa wato wanda yake karbar kowa ya zauna da shi yayi hakuri da shi irin musulunci sauran addinan ba su da hakuri ba su da juriya tolerance din da ake fadi babu banda a musulunci ba tolerance tare da cewa yanzu musuluncin ake so a nuna saboda aikin wasu wanda ƴaƴan musuluncin ne amma kuma ba sa representing musuluncin yadda ya kamata suna amfani da sunan musuluncin suna yin abin da ba shine musuluncin ba sai a fassara wa mutanen duniya cewa musuluncin haka yake wannan shine kurakuran da muke ciki kuma har muka zama mu ne wato ake duka da bulalar da mu kanmu ba mu amfani da ita ba Allah subhanahu wataala ya tsare mu to mu ci gaba da waɗannan darussa da malamin ya ambata daga cikin waɗannan darussa yau kai ban faɗi wannan dalilin ba ko na shiga wani bayani ne malamai suna cewa wannan hadisi na man baddala dinahu faqtuluhu takhsisun umumin waccan ayar ne ayar Allah mutum ya ce la ikraha fi din babu tilasti a addini to fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi musanya addinin sa a kashe shi wannan taksisi ne daga waccan aya din mun san alakar qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karanta usulul fiqh ya san wannan mu ka'idar mu ce ta wannan addinin a musulunci cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi wani abu ba wani ne wanda ba musulmi ba ko kuma wanda fahimtar sa ta musulunci gurguwa zai zo ya ce ga yadda za ku fassara ayar ko ga yadda za ku fassara hadisi a malaman musulunci suna da ka'idojin fassara ayoyi da hadisi yadda suka ce kuma shine ayan nan la ikraha fid din umumi ne fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya musanya addini a kashe shi shi kuma takhsisin umumin nan ne na wannan aya din don haka ashe tana waccan aya tana aikin ta a inda aka ambata sannan kuma wannan hadisi shi ma na aikin sa inda aka ambata kuma a ka'idojin da muka sani na wanda na taba ambata mana shi ma wannan ba sau dai ba ko a duniyanci kowa ya sani dokokin kasashen duniya ne duk dan wata kasa da ya hada kai da wata kasa daban wanda ba tasa ba aka cuci tasa kasar ya sunan laifin sa cin amanar kasa ko shine cin amanar kasa shine treason to wannan treason hukuncin sa meye a kowace kasa kowace kasa aka same ka ka hada kai da wata kasar ka cuci taka to shine hukuncin yan kasar ka duk da suke san ka duk yancin dan adam din su zasu yanka zasu kashe ka haka yake har zuwa yau din nan a kowace kasa to wannan abun me yasa musulunci ba za a bashi damar sa ba a musulunci wanda ya shiga musulunci ya san sirrin sa ya fahimci yadda musulunci yake duk da mun san maganar da malamai suke ambata malam Ibn Taymiyyah yana yawan nana ta wannan maganar ya faɗa a cikin aljawabu sahih cewa ba za ka samu mutumin da ya shiga musulunci bisa ilimi ya fahimci musuluncin yadda musuluncin yake yadda Allah yake nufi da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake nufi da shi kaga mutum ya bar shi yayi ridda akan cewa musuluncin nan ba gaskiya bane in kaga mutum yana musulunci ya bar shi ya kama wani addini to dama bai fahimci addinin musulunci ba ba za ka sashi a layin waɗanda malamai ne na sanin addinin ba sai dai ka sashi a layin mutanen da wani abun duniya zai iya jin su ba abun mamaki bane ta hanyar wani abun duniya wani saurayi yana son budurwa mai wani addinin ta ce sai ya koma addinin shi kuma yana ga soyayyen nan tafi masa ma abin da yake kai ya bita aiki aka ce za a bashi ko makudan kuɗi za a bashi duk waɗannan abubuwan suna sa mutum ya canja addini amma wannan baya nuna cewa wannan addinin da ya koma shi ne ya fi musulunci gaskiya mutumin da ya fahimci musulunci ya karanta shi ya gane shi ku fahimci kalmar cewa ya gane shi ya gane shi sosai a matsayin ma'ana kenan ka dauko kamar ka ce ne ka dauko babban malamin addinin musulunci wanda ya fahimci musulunci yadda ya kamata to kai sa cewa wata rana ya yi ridda ya koma addinin kirista kuma ba wai komawa saboda duniya da aka bashi ba a'a ya ce maka ya ga hujjoji ne da suka nuna masa cewa addinin da ba musulunci ba ya fi musulunci gaskiya ba za ka samu wannan mutumin ba a duniya shine abin da malam Ibn Taymiyyah ke faɗi kuma ka binci ko ka gani sai dai ka samu la Allah dama can jahili ne dama can yana da wani son wata son zuciya da ta jashi ko wani matsayi da yake so a cikin mutane za a bashi girma za a bashi kaza ko kuma wani dai abin duniya Allah madauke kyauta ko kuma dama jahili ne bai san musuluncin ba Allah ya kyauta to shi yasa a shari'ar musulunci idan mutum ya shiga musulunci sai kuma ya bar shi to akwai tsoron za a iya amfani da shi a cuci addinin musulunci ya koma munafiki shi yasa ya zama cewa aka bada wannan shari'a cewa aka kashe shi don haka shi ma treason ya aikata ko cin amanar addinin musulunci ya aikata me yasa musulunci ba za a bashi damar yayi wannan tunanin shi ma ya ce ga dokar sa ba sai a ce a'a ba zai yiwu ba kuma za mu ga a duniya irin ta yanzu ma musamman ta rashin adalci in aka samu wata al'ummar da suka ce sun fita daga musuluncin suka koma wani addinin da ba musulunci ba yanzu nan zaka ga wannan yan kungiyoyin yancin yan adam da me duk sun taru a gidan sa an san labarin su an yada an buga a jaridu gashi waɗannan yau sun bar saboda kawai abun ya shafi musulunci za a ga yawa jaridu da gidajen talabijin duk shine farkon labari cewa yau adadi kaza na musulmi sun bar musulunci amma ba zaka ga an sa a front line na labari abin headline kai nake so in ce headline na labarai na jaridu a sa maka cewa ga wani babban malami wanda ba musulmi ba yau ya zama musulmi baka gani wannan a jaridu kuma mu dubba mu fahimta ba ba mu san cewa wannan ma ita ma hanya ce ta yakar addinin mu amma ran da aka ce ga wani abu zai taka mutuncin addinin musulunci ko wani ya bar addini nan da nan yanzu jiya da aka didi aka ta yama didi da saurayin da yace ba Allah ya ce ai an dan Kano ne dan ina ne ai tan me da zancen wani babban abu saboda me saboda kai musulmi waɗanda suka faɗi ba Allah a cikin kristoci mutun nawa ne kun fahimci zancen da yake nufi a cikin su waɗanda gaba ɗaya ma addinin kristancin bai dame su ba suna sun suka fi yawa kai ka iya cewa a duniya yanzu inda ake ma kristancin da ake buɗe littafi a karanta shi in ka bar fadar fafaroma to sai Afirka amma turai ba ruwan su ma da shi suna amfani da shi dan siyasar duniya amma ba dan aqida ce suka amince da ita kuma ita ce za ta fishe su ba wannan dai ba zancen karatu bane zancen labaran duniya ne kuje ku karanta a labaran duniya mu koma karatu na uku mun gama na uku na hudu darasi na hudu anna kullama ubida min dunillahi fa huwa tagut duk abinda ake bautawa wanda ba Allah ba ko mutum ko aljani wani ice menene ko menene ci to tagut ne nabiyar la najata illa bil kufri bit tagut wal iman billah babu mai tsira duk mutumin da yake son tsira to tilas ya kafirce wa tagut ya imani da Allah ya kafirce duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ya imani da Allah to shi kadai zai tsira duk dukiyarsa duk mulkin sa ba zai tsira a gun Allah ba daga azaba idan bai musulunci ba wani lokacin muna wannan magana sai wani kamar misali muna magana ne tsakanin mu da juna mun fahimci zancen nan wai dan muna ga yawa ƴan uwan mu ne musulmi idan da waɗanda ba musulmi bane za a ga ya musu sai ya zama ba haka ba ba haka bane ko wanda ba musulmi bane in dai mutum ne mai hankali sai dai ka iya cewa in kana tattaunawa da shi tattaunawa ta jan hankalinsa amma in bayani za ka yi na me ake nufi da musulunci lallai ka faɗi cewa babu addinin da yake shine gaskiya ban da musulunci babu sympathy ga wani abu ko mutum ya ji cewa dan me zai faɗi haka ai shi irin wannan abun sai an yi bincike ake faɗi babin aqida ba wannan zancen bincike an gama shi addinin Allah na ƙarshe shine musulunci wanda ya bi shi tunda dai a me ake so a same tsi ma'ana tsira tsira shine a shiga aljanna a kubuta daga shiga wuta aljanna ta waye wuta ta waye to shi ga abin da yake abuta masa da shi ya za a yi mutumin da bai bauta masa da wannan addinin bai tsammani cewa zai tsira don haka ba tsira ga duk wanda bai musulunci ba wannan ba san kai bane magana ce ta hujja abu na shida annal a'mala tatafadalu cewa ayyuka ba matsayin su ɗaya ba suna da fifiko wannan aikin yafi wannan aikin wannan aikin yafi wannan aikin daraja daga ina aka samu wannan kalmar da yace ma'ana Allah madauki yace faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wace alwuthqa dai mun yi magana akan alwuthqa menene alwuthqa wazai fada menene alwuthqa la ilaha illallah babu mai amin yawa aha amintacciya ko wadda tafi aminci yawa wadda tafi aminci a igiyar da tafi kowace aminci har na gaya mana alwuthqa ta'anisi ne me ma'ana ta'anisi lafazin mace na me na al-awfaq al-awfaq shine namiji al-wuthqa mace kamar yadda al-afdalu namiji kenan al-fudla mace al-ahsanu namiji al-husna mace to kaga ma'ana in an ce al-wuthqa saboda al-urwa ne al-urwatu mace ce ba zai ce al-urwatu al-awfaq ba ba a siffanta mace da siffan namiji shi yasa da yace al-urwatu sai a ce al-wuthqa mun gane wannan yau da a ce haka nan shi sai sai al asma saboda asma lamirin mace ne ake ba su shi ma sai aka ce al husna ba sai al ahsan ba da guda daya ne al ism sai a ce al ahsan da fatan mun gane wannan to abinda muke zance babin tafaduli ne an shigo da wannan kalma dan ta nuna mana akwai fifiko tsakanin wani abu da wani abu igiyan nan amintacciya ba amintacciya ce kawai ba a'a mafi aminci ce ashe kenan wannan ya nuna ayyuka ba jinsun su dai ba ko jinsun su daya to ba matsayin su dai ba a wajen daraja Allah sa kun gane wannan to karkashin haka shine malamai suke cewa wa yalzamu tafaduli al-a'mal ko wa yalzamu min tafaduli al-a'mal tafaduli al-amilin tafaduli al-amilin dole ne tunda an samu fifiko a tsakanin ayyuka cewa ba matsayin su daya ba to masu yin aikin su ma ba matsayin su daya ba malamai suna cewa ayyuka ana kasa su gurgudan wato matsayin su hakanan masu aikin suna samun daraja gurgudan darajar wannan aikin in aiki babba ne mai daraja ne to wanda ya aikata shi yafi wanda ya aikata wani aikin wanda ba wannan ba ko da shi ma ya halatta aikata shi shi da suke cewa kullama kana al'amalu afdal kana al'amilu afdal ka rubuta wannan ka kiyaye ka'ida ce kullama kana al'amalu afdal kana al'amilu afdala duk lokacin da aka samu aiki yafi wani aikin to wanda yayi wannan aikin da wanda yayi wannan aikin na kasa ba za su zama dai ba ko in aka ce maka aiki kaza yafi aiki kaza sai mutum biyu suka zo wannan yayi aikin da aka ce yafi wannan kuma yayi aikin da aka ce amfi to in aka tashi samun lada wanne ne zai fi samun lada wanda yayi wanda yafi don haka ashe tafadulul amilin yanbani ala tafaduli al-a'mal mun gane abu insha Allah kullum muna cewa mun gane to malamai sun wannan dai dan fa'ida ne sun kasa fuskokin da ake fifita ayyuka a musulunci dan ya nuna mana wannan fa'idar ana fifita aiki bi hasabi al-amil kashi na farko kenan bi hasabi al-amil fifikon aiki bi hasabi al-amil ma'ana gurgudan mai aikin gurgudan girman aikin shi ma misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku zagi sahabbaina na rantse da wanda numfashi nake hannunsa rai nake hannunsa da a ce dayan ku zai dauki kwatankwacin dutsen Uhudu ya bayar sadaka taimakon addini dutsen Uhudu kuma ba gero ba ba dawa ba zinare wanda da ka san kudin gram daya dawa ne yanzu gram daya mun san gram ai ba kilogram ba gram daya na zinare kudin sa mai yawa ne ka tambayi mata an sun je sayan daham haka kuke cewa ko daham to mutum ya dauki zinare gurgudan nauyin dutsen Uhud ya bada shi fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fadi wannan maganar yace kuma da rantsuwa ya fada fa sai da rantsuwa yace wallahi ma'ana na rantse da wanda numfashi nake hannunsa in dayan ku zai dauki dutsen Uhud a ce dinnasa ne zinare ya dauka gaba daya a ce girman dutsen Uhud nan ba dutsen bane zinare ne ya dauka kuma mai bayar yana kan aljanna to ladan da zai samu ba zai kai ladan mudu ɗaya na sahabin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan ya bayar kai ko rabin mudu menene mudu mudun nabi ka hada hannunka hannun matsakaicin mutum ban sani bane ginin ni matsakaici ne ko wanda ba babba sosai ba kuma ba dan gajere ba in ka hada hannunsa ka nutsa a cikin shinkafa ko gero ko dawa ka dago haka to cikin wannan hannun sai ake ce shine mudun nabi shine mudu daya to idan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ya debo ko shinkafa ko wani abu ya bayar ko ma zinara ya mika sadaka ladan da zai samu yafi naka kai da ba sahabi ba idan ka bada dutsen Uhud duka zinari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsi da Allah akan wannan magana cewa haka take kun bin jona kaga wannan ya nuna me fifikon aiki gurgudan fifikon mai aikin darajar sahabban ne yasa wannan abin nan aka samu bambancin idan ba sahabi bane ni da kai misali muna da dutsen Uhud zinari a ce ka bada shi ai kowa duk duniya ko sai yaji babu ma mai dutsen duk duniya ma ba wanda ya mallaki zinarin da yake girman dutsen Uhud duk duniya babu a wannan duniya ta mutu yanzu duk masu yawan dukiyar nan ba su kai zinari dai a ce nauyin dutsen Uhud ba su isa ba to da a ce akwai a ce irin su na wannan zamanin su dauka su bayar nan taimakon addini to ba fifiko a tsakanin su duk ladan su daya ko to amma in sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan din ka bayar ba shi mudu ya bayar ba kai mudu ya bayar ba dutsen Uhud ba kai ka ba da dutsen Uhud amma ladan ka ba zai kai nasa ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai an gane wannan sannan akwai aiki yana samun falalarsa bi hasabil amali jinsihi wa nau'ihi wato gurgudan shi aikin kansa ko ta jinsin sa ko ta nau'i malamai suna cewa as-salatu masalan afdalu min az-zakati sallah ta fi zakka falala zakka ma ta fi azumi kun ji wani abu eh wannan azumin da muke shan sa yanzu to ba da zakka ta farilla ta fi azumin watan ramadan saboda tartibin nan da Allah madaukaki ya jero wa aqimus salah wa atuz zakka sannan a wasu wuraren aka faɗi azumi inda kuma suka zo a siyaki dai za a ga sai an faɗi sallah sai a faɗi zakka ita ce ta biyu shi yasa wannan jerin ba haka kawai yake ba ka dauko hadisin ibnu umar din nan cikin arba'un nawawiyya da kuma hadisi baki daya ai me aka fara faɗa tauhidi ko shahadatu an la ilaha illallah sai me iqamus salah iqama sai kuma ita'iz zakka aka ce ba a ce saumi ramadan ba duk riwayoyin sa shi yasa malamai suka nuna cewa zakka ta fi azumi to wannan ta bangaren jinsi kenan to a nau'i kuma za a ce sallar farilla ta fi wutiri falala ta fi shi daraja ko saboda me da mutum a ce kullun yana wutiri amma wata ran zai azhar ko la'asar wata ran yaki gwanda a ce baya wutirin yana yin waɗannan farilla mun fahimci wannan ashe kenan wani aikin yafi wani aiki ko da jinsin su daya ta bangaren nau'i wani yafi wani shine abin da ke nufi haka nan zakka ta farilla ta fi sadaka muhimmanci kun ga wannan jinsi daya ne amma nau'i ya bambanta to wannan shi make ta wannan bangaren kenan shi yasa kun ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi kudusi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akan zama wali me yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ko sai ce me wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abun da nafi san sa fiye da ya kusance ni da farilla zaka ashe duk abin da zaka yi bai kai farilla ba idan mutum din nafil filin sa da yake so ya zama wali ya nafila ya yi zikiri ya karanta qur'ani ya wuridin menene in baya sallah a cikin jami'i tare da mutane duk waɗannan ba za su yi fa'ida ba zai zama wali ba kun fahimci abin dole sai kana tsaye da farilla sannan nafilar ka ta maka amfani to don haka wannan tafadulin ta wannan haka nan akwai tafadulin ayyuka bi hasabi zamani ayyuka suna zama mafifita gurgudan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr da yake ishara zuwa ga kwanaki goma na farko na watan Zulhijja in ana lissafa kwanaki shi yasa har malamai suke tattaunawa tsakanin kwanaki da darare ya wani daren an ce Lailatul Qadr yafi kwanaki goma karshe sun fi na Ramadan ko kuma ga wannan kwanaki na ranakun watan abin nan Zulhijja Zulhijja Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana zancen wuni yini wannan daga safe zuwa dare to shine babu wanda yafi na goma farko na watan Zulhijja in ko ana zancen dare to goma karshe na Ramadan yafi shine hanyar da malamai suke jami'i kowanne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalarsa to anan kun ga wannan falalar aiki ne gurgudan me gurgudan zamani akwai kuma tafaduli har yanzu bi hasabil makani wani aiki yafi wani gargwadon wuri salatun fi masjidi hadha ko mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun ko ta'dilu alf salatin mimma siwahu illa al masjid al haram salla a masallacin nan nawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin fadasa masallaci na Madina ya nuni zuwa gare shi sai salla a wannan masallaci nasa to daidai take ko tafi tafi salla dubu a wani masallacin wanda ba shi ba sai dai al masjid al haram al masjid al haram yana nufin masallacin Ka'aba shi salla daya a cikin sa daidai take ko tafi salla dubu dari a wani masallacin ba shi ba salla dubu dari ba zai yi mana calculation sallar shekara nawa kenan divide by 5 ko nawa kenan ku gano mana sai ku ga mana amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla dubu a wani masallacin ita ce za ta yi daidai ko kuma a ce salla daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tafi salla dubu da mutum zai yi a wani wuri wani masallacin wanda ba shi ba banda Ka'aba to kaga wannan menene shi ma tafaduli ne bi hasabi al makan akwai kuma tafaduli kamar da suke cewa bi hasabi al kayfiyya shi ma wani aikin yana fin wani gurgurdan yadda aka yi shi sallar da aka yi da khushu'i ta fi sallar da khushu'in ta bai kai wannan ba wannan kun ga kayfiyya ce yau halin mai aikin yadda ya aikata yayi da khushu'i da kaskantar da kai tunda Allah madauki ya faɗa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim mene khashi'un kaga da babu falala da ba za a faɗi wannan ayat ba wannan kenan akwai kuma tafadulin aiki bi hasabil mutaba'a wani aikin yana fin wani gurgurdan yadda kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aikin Allah madauki ya ga mana qul in kuntum tuhibbuna Allah me fattabi'uni yuhibbukum Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa ka sami soyayya Allah ya soka din mai san Allah dole bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga umarnin da yake nan da ya kawo mahabba a bangaren Allah a bangaren sa ba iya mahabba yace ba bai sai qul in kuntum tuhibbuna Allah fa ahibbuni ba haka yace ba cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna san Allah to ku bi ni ashe kenan duk mai san Allah kuma mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibin sa yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya zabi wani malamin daban yace a shi zai bi har ya samu hanyar da zai bi din wani sunan ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suna malamai suna cewa akwai wata ka'ida da suka gina karkashin wannan suna cewa al-hukmul mu'allaqu bi wasfin yaqwa bi hasabi zalika al-wasf duk hukuncin da aka allaka shi aka rataya shi da wata sifa to yafi karfi idan an samu wannan sifa din duk hukunci kun ga wannan an yi zancen mahabba mahabbar Allah sai ake zancen mutaba'a to duk wanda yayi wata ibada yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yafi samun lada fiye da wanda yayi aiki bai kawo maganar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba haka kawai yanzu kun ga mutumin da zai ci abinci ya ci abinci kawai haka hukuncin sa me ya aikata halal mubahi ne ko haka dai min haythul jumla adun kule ba da tafsili ba hukuncin cin abinci me halal ne a dunkule in ga a shiga ciki a kwakwala akwai inda yake zama wajibi yawa to idan mutum kawai da ya zo cin abincin sai ce ni ko wannan abin an ce yana ƙara ƙarfin jiki bari in ci wannan ko ya ƙara min ƙarfin yau in tashi da kiyamul layli a zuciya ya faɗa ba ku ya ga ba kun ga niyyarsa ita ce ya ci wannan abin dan ya samu ƙarfin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shi wajen yin kiyamul layli to ladan da zai samu wajen ma'ana wannan ya dauke masa ma cin abincin nan daga al'ada mubaha da babu lada ba alhaki ya maida shi ibadar da za a bashi lada saboda ya ce zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane abin bancin wannan da wannan to duk waɗannan dai suna nan malamai saboda haka nan kuma bi hasabil ikhlasi aiki yana fifiko gurgurdan ikhlasi in muka yi aiki ɗaya ni da kai in ka fi ni ikhlasi to ladanka zai fi yawa idan a aiki na ni na hango dan wani abu na mutane su yaba mun ko wani abu gashi iri ɗaya muka yi kai kuma kai domin Allah sai Allah ya baka ladani in rasa komai saboda me saboda ikhlasi gashi aikin iri ɗaya ne haka nan kuma bi hasabil hali shine na ƙarshe ibada tana bambanta ko aiki yana zama mafifici gurgudan halin ma'aikacin wanda ya aikata suna cewa ibada a tsakanin ma'abuta gafala tafi ibada a tsakanin mutanen da suke ma'abuta da'a idan mutane masu gafala ne ka yawaita ibada tsakanin su dan ba dan riya ba fa dan ko su gani su ma su raya wannan abin da kake aikatawa to yafi muhimmanci da ka zo tsakanin waɗanda duk masu da'a ne kai a tsakanin su wannan gwanda kaje ka buya amma idan mutane jahilai ne ba su san sunna ba aikata sunna a tsakanin su a bayyana yana kira ne da awaci zuwa ga sunna muddin an yi ba da nufin kuma wani abu na neman yabo ba to mu bashi haka daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na na'am shi ma wannan aiki yana tafaduli ta hanyarsa idan aikin da zaka yi misali aikin kai kadai zaka fa'idanta da shi ka tashi qiyamul layli ai kai kadai zaka fa'idanta to ka tashi da daddare ka tsara karatun da zaka koya wa mutane mutane ne za su fa'idanta to malamai sai su ce wannan tsara karatun yafi kai qiyamul layli yau har ga zakka duk akwai wannan yawa kaga a zakka wasu za su amfani ai wannan mun taba bada wannan misali har ina jin bare ne ma muke wannan zancen cewa misali mutum zai tona rijiya ya je ƙauyen da ba ruwa kwata-kwata ya yi musu rijiya da ya je nan da ya je wani babban gari da akwai ruwan famfo a kowane gida ya rijiya a bakin titi ina ne za ta fi amfanuwa to idan ya yi a ƙauyen nan zai fi samun lada fiye da ya yi a cikin gari shine abin da ake duk wannan da yana nan a babi da yawa mutum zai gani to mu dan yi amfani da ƴan mintunan mu karanta wannan abin in zai yi mu karanta littafin yana cewa thumma zakara sabab alladhi awsalahum ila dhalika fa qala Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani wa hadha yashmalu wilayatahum li rabbihim wannan ya kunshi wato jibinta su ga ubangijinsu bi an tawallahu sun jibince shi fala yabghuna anhu badala ba sa neman musayi a madadinsa wala yushrikuna bihi ahadan ba sa shirka da kowa da shi qad ittakhadhuhu habiban wa waliyan sun rike shi a matsayin masoyi kuma abin jibinta wa walau awliya'ahu kuma sun jibinci masoyansa wa adu a'da'ahu kuma sun yi gaba da makiyansa fatawallahu shi ma Allah sai ya jibince su ya so su ya jawo su bi lutfihi da tausasawarsa wa manna alaihim bi ihsanihi kuma ya musu baiwa da kyautayi irin nasa wato ya kyautata musu fa akhrajahum min dhulumatil kufri sai ya fidda su daga duhun kafirci wal ma'asi da kuma saban Allah wal jahli da jahilci ila nuril imani zuwa hasken imani wat ta'ati wal ilmi da da'a da kuma ilmi mun ga shine abin da yake nufi akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur duhu na jahilci duhu na kafirci duhu na saban Allah ya fidda su zuwa ga duhu na zuwa ga haske hasken imani hasken da'a hasken bautar Allah shi kadai kun ga wannan da kuma hasken ilimi wannan ayi yafi kun ga malamai har suna cewa kun ga an ce adh-dhulumat kuma aka ce nur dan ya nuna karfin haske akan duhu duhu komai yawansa haske daya zo zai iya kawar da shi ko kun ga sabanin wato shi duhu zai iya zama da yawa amma ba zai iya wato buce wato haske ba Allah ya kyauta mana sannan sai yake cewa wa kana jazaohum sai ya zama sakamakon su ala hadha bisa wannan abin da suka yi imani da shi an sallamahum min zulumatil qabri wal hashr wal qiyamati ya kubutar da su daga duhu irin na kabari duhu irin na abin nan tashin kiyama da kuma abin nan za a tara mutane shine al hashr da kuma duhun tashin kiyama ilan na'imil muqim zuwa ga ni'ima mi wato da wamamiya war rahati da kuma hutu wal fusha da yalwa was sururi da farin ciki wannan dangane da mu'mini kenan sannan sai ya ce walladina kafaru waɗanda suka kafirta kuwa awliya'uhum at-taghut waliyansu abin jibinta su sune tagutu fatawallahu ash-shaytanu wa hizbahu kun ga su sun jibinci shaydan da masoyansa da mutanansa da kuma urindinarsa wattakhadhu min dunihi waliyan kuma suka riki shaydan da musa da mutanansa da rindinarsa sune waliyansu wa walahu suka jibince shi wataraku wilayata rabbihim suka bar jibintar ubangijinsu wa sayyidihim kuma shugabansu fasallatahum alaihim, sai Allah ya shugabantar da shedanin akan su waɗannan mutanen. Saboda me sun zabi bin shedan akan bin Allah? Dan me uqubatan lahu, dan uquba gare su. Fakanu ya'uzunahum ila alma'asi azza, suna tunkuda su wato zuwa ga saban Allah tunkudawa. Wa yuz'ijunahum, suna kada su ila ash-sharri iz'ajan, zuwa wato sharri wato kadawa sosai. Fa yukhrijunahum min nuril imani, sai su fidda su daga hasken imani. Wal ilmi, da ilmi, wa ta'ati, da kuma ta'a, ila zulmati al-kufri, zuwa duhun kafirci. Wal jahli, da jahilci. Wal ma'asi, da saban Allah. Fa kana jazaohum ala dhalika an hurimu al-khairat, sai zama sakamakon su shine an haramta musu dukkan alherai. Dan me? Duk wanda aka rasa masa imani, to an rasa masa duk alherin duniya da lahira. Wa fatahum an-na'imu, kuma wato ni'ima ta kubce musu. Wal bahjatu, da farin ciki. Wal masarratu, da murna. Wa kanu min hizbi shaytani, sai suka zama daga cikin rundunar shaytan. Wa awliya'ihi, da kuma wato waliyansa. Fi daril hasrati, a gidan nadama a wuta kenan. Fali hadha qala, dan haka sai Allah ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne wato ma'abuta wuta, ƴan wuta kenan, mazowa wuta. Hum, su ɗin, khaliduna, masu dawwama ne har abada fiha, a cikinta. Allah tsare mu daga dawwama, daga shiga ma kwata-kwata wuta insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu shiga aljanna ra'asan, dukhulan awwaliyan, la dukhulan ma'aliyan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sarri mana al'amuran mu. Allah muke roƙo ya ƙara mana ilimi. Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu. Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaikum assalam.